Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka barotika don ka buiwa ko jama'a tambaya nike da ko jama'a tambaya nike da
Nana Abdulkarim ne shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakannin rundunar 'yan sanda na Abuja.
Sunana Maryam Muhammad Nasir, ni ce shugaban kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani Haɗaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa ministan sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Sancemu.
Waɗansu daga cikin mahalarta taron da sashen Hausa ya shirya a ofishinmu da ke Abuja domin yin bibiya kan batun satar ƙananan yara da ke nema ya zama ruwan dare a Najeriya. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan sace al'umma da kare haƙƙoƙin bil'adama, yau shirin domin iyali ya yada zango a birnin tarayya Abuja, inda sashen Hausa ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Biyo bayan ƙwato waɗansu ƙananan yara tara da aka sace a birnin Kano, aka kai su a Anambra, inda aka canza musu sunaye da kuma addini. CSP Sani Baba Inna ya fara da yin bayani dangane da sace ƙananan yaran nan.
Al'amarin nan gaskiya babu daɗi. To kafin mu je can, an gane mutane a nan Onitsha, kwanan da aka gane a Gombe, don ga wanda aka gane a Lagos. To kafin mu je da nisa dai, matsayin 'yan sanda a wannan al'amarin, kamar mutum ne da kayansa baka kula da shi ba, za a zo a ɗauke maka. Mafi yawan laifin nan gaskiya za mu ba iyaye, don ko kafin mu shigo nan aka samu rahoto a Kano akwai anguwa musamman yara kaman garke suke suna yawo, ba almajiranci ma suke ba, inda suke kwanawa ba a sani ba, ko da yake akan titi suke kwana. Da safe in ruwa za su siyar, in wanke gilashin mota za su wanke, suna nan dai suna yawo a cikin gari, ba wanda ya damu da al'amarin su. Sace-sace da aka yi aka gane su a Onitsha din nan ya kawo issue. Babban ishin da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka a kai, ba wai doke yaran nan ba ne, in maganan gaskiya za mu yi. Don kullum ana doke yara, kullum ana kan dokewa. 90% of complaint ɗin ma ba a fitar ma duniya. Wani yaro ya ɓace zai ce to Allah ya bayyana shi, a yi addu'a, mai yiwuwa ya koma gida inda ya fito, mai yiwuwa ya tafi dandi, ba a damuwa. Major ishin da aka yi yanzu an yi fushi a kan an ɗauka su an yi converting ɗinsu. Shine major issue da muke fama da shi yanzu haka. Amma alhamdulillah Kano State Government ta yi passing doka, death sentence duk wanda aka kama ya yi kidnapping. To mu 'yan sanda mu masu tilasta doka ne, dokokin kula da yara a ƙasan gaskiya babu sosai. Akwai Child Rights Act da muke da shi, ina ji a Nigeria kila state guda 7 ne ko 8 suka yi adopting abu, inda zai kula da yaro har ya kai shekara 18 ya zama mutumin kansa, ya yi tunani, ya yi shawara da zai da kansa. Sace-sace da muke da shi akwai daban-daban. Akwai sace-sace na biyan kuɗi, ransom. Akwai sace-sacen yara wanda ake yi wanda ba su haihuwa, misali wanda za mu yi yanzu ɗin. Akwai sace-sace wanda ake yi a mai da su bayi. Shi ɗin makwanan da mun samu wayansu daga Katsina aka ɗiba su an jan siyar da su a Burkina Faso. Ire-ire wannan muna fama da shi sosai a nan 'yan sanda ɗin.
Sai da Abdulkarim da yabo shugaban rundunar adalci ta Najeriya. Ni za ka ci kan wannan sace yara da ake, musamman ma yara tara da aka sace na Kano.
To wannan al'amari da ni mutumin Kano da na ga masifar da muka shiga a lokaci mai tatsi ne, ba baƙon al'amari ba ne a guriya. Kuma a shekaru na san wasu abubuwa da yawa a baya, duk da bayan da wayo aka yi jamhuriya ta farko, amma zan iya gane bambancin abin da ya biyo baya. A lokacin da aka zo Mesine Ibn yana a Kano, ina cikin hukuma ta raya birane, an zo wanda korafi-korafi ga irin abin da yake ciki. ina cin iyaka na filayen gwamnati har ina hada da gidan mutane har ina mai da matan mutane matansa kuma tare mutane ba san daga inda suke ba a dubbannance dubbannin yara ijiye musu da kwakwalen su a gaban kowa suka yadda cewa shi malamin nasu ya fi uban su kuma aka kasance akai amfani da ni aka kawo mun kwatukuke ne saboda a cikin birnin Kano kewayen Fadila aka haife ni da ni da mahaifin da kakana iyayen kakana aka ce kuma gashi a cikin filin birnin Kano ake yin wannan abu mu kuma hukumance muke yin dokoki ake rushe duk wani gidi da aka yi ba bisa ka'ida ba ko a filin waye ko waye da filin nazo da wannan magana aka zo aka tara mutane aka kashe shugabancin Malam Muhammad Ino Dutse murgaye Allah ya gafarta maza aka kira manajin director da secretary legal advisor duk suna nan da yanzu aka tura musu nauyin su je su gaya wa shugaban yan sanda na Kano kwamitin yan sanda ya ba mu irin rikin da ake bayarwa in za a rushe gini irin wannan da aka yi ba bisa ka'ida ba a fara cikin wannan ana kira sa Mr. Ferguson a lokacin karshe sakamakon suka zo mana shi ne suka zo mana bayanin cewa ya ce ba zai iya ba ashe abin yayi nisan da ba wani dan sanda da ya isa ya shiga birnin Kano da kayan sarki ruwa kamar inda wannan malami yake ciki yanzu sai suka bi shi duk ba mu sani ba karshen ta duk ko sai da gudu gwamna ya gudu sarakuna suka gudu malamai suka gudu a tare suka gudu sai ni Abdulkarim Dayyabu na tare mutane talakawa talakan wana aruruwan mutane muka zo muka yi kokari ya za mu kare kanmu mahaifiyata ita na sa ta rinka dafa mana abinci ina zuwa ina ba mutane dan kaje gudu nayi da gwamna nayi da sakataren gwamnati nayi da shugaba na lokacin duk ba samu haɗin kansu ba bi kasance duk a kashin al'abari sai da muka jawo hankalin gwamnatin tarayya suka zo suka kafa kwamitin bincike aka tabbatar da irin mummunan hatsarin da muke ciki sannan aka zo aka kawo sojoji suka taimaka mana kamar rukushe shi sai bacin an murkushe shi an kashe shi muka je gidan su aka ga irin kayowar mutane kamar kwallaye jinya da irin kayanka mutane duk a kashin al'amari sai da tafiya ta yi nisa bacin aka bincike ba ba da rahoto ba sai a kwanaki ɗan shekaru nan kaɗan da suka gabata hatsarin nan magana ce ta malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai tunda mun ga abin da samu alƙalin kotun koli da alƙalin Najeriya ma gaba daya to in wa'annan duk gaba ɗaya da malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai har da na kotun koli ya kasance duk masu laifi ne to wa zai kawo mai laifi wa zai hukunta mai laifi
za mu koma wajen ita uwa wacce take da ƴaƴa bakwai yau a duniya wato Hadiya Maryam Mamman Nasir ita tana da wani ra'ayi na daban wanda ya sha bamban watakila da sauran mutane
kamar yadda sauran magabata a wannan shiri suka yi magana al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da sanin su ba ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai bane ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da yasa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da yaga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda ko wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci na mu iyaye musamman mu iyaye mata
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilanmu a Benin Tarayya Abuja da suka jagoranci wannan taro da kuma Tibahiro Dodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, ko ni dan su miki, ashe mu maza ba.